Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe, shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 12 ga watan Nuwamba. Assalamu alaikum da fatan dukkunanan lahiya. Yanzu haka dai muna tare da ku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com da kuma ta gidan rediyon amfani FM a birnin Yamai. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Kamar dai yadda kuka sani, dama kowace Alhamis shirin yau da gobe akan kiwon lafiyar matasa ne, maza da mata. Kuma yau za mu tabo wani batu ne mai zafi, wato batun zubda ciki da ya zama ruwan dare a kasashen Afirka da dama.
Jamila, kodayake a yau za mu maida hankali ne akan yadda al'amarin ya zama ruwan dare a Najeriya.
Saboda wannan batu, yau ma mun gayyato Malam Lawal Abubakar, mataimakin shugaban kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna, wanda za mu tattauna da shi kai tsaye. Kuma kamar kowace Alhamis, za mu bude layin wayarmu da lambar wayarmu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 don ku kira mu kai tsaye, ku yi tambayoyinku ko ku ba da gudunmawarku duka cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa.
Jamila, kamar yadda muka yi tambaya, amma ka hin mai tambaya sai da muka ce masu saurare, dokar kasar Najeriya ta haramta zubda ciki.
Kwarai.
Doka ta yadda a zubar kawai idan za a ce ciran uwa.
Kwarai da gaske.
Yawwa. To tambayar da muka yi muku ita ce me yasa zubar da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya? Da yawa kun amsa, ga kuma yadda amsoshin naku suka kasance a Facebook. A gaskiya ba kome ne yake janyo irin wannan matsalar ba, illa sakken da wasu iyaye ke yi. Bayan cewa dokar addinin Islama kai har ma na Kirista sun haramta, kuma ga yawan lalatattu marasa armi. Haka kuma idan dai har iyaye za su dage damtse wurin kulawa da rayuwar ƴaƴansu, to za a samu raguwar wannan matsala. Sako daga Yahuza Sa'idu BKY Kakihum.
Ni a tunanina, matsalar zubar da ciki da ta zama ruwan dare musamman a Najeriya, wannan ya ta'allaka ne da ƙarancin ilimi da rashin ingantaccen tarbiyya da ke damun galibin matan wannan zamani, da kuma rashin san illar da zubda cikin zai iya janyowa. Sako daga Isa Kamisu Madaci.
Ai, wannan ba komai ne ya janyo shi ba, illa rashin imani da tsoron Allah. Bayan an je an aika asha, maimakon a je a nemi gafarar Allah sai kuma aka hada da kisan kai, to tabbas duk wanda yake aikata haka idan bai tuba ba zai hadu da azabar Allah. Allah ya kare mu. Sako daga Prince Ya'u Adamu Bulkatuwa.
Ai, sai da dan gari akan ci gari, ya zama wajibi hukumomi su sa ido akan asibitoci masu zaman kansu ko kuma wasu likitoci, dan a ire-iren wannan wuraren ake tafka wannan ta'asa, ganin wannan damar da masu yin cikin suke samu, shi yasa wannan matsala take ƙara yawaita. Sako daga Sada Sa'idu Daura.
Hakika mai akasarin masu kada ciki a Najeriya marasa gaskiya ne, domin suna samun cikin ne ta hanyar da bata dace ba. Amma a gani na, duk wanda zai samu ciki ta hanyar arme to ba zai zubar da shi ba. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa.
Ni a gani na, muddin ana so a dakile wannan matsala sai an tsaurara hukuncin ba sani ba sabo ga likita, boka, iyayen da ma duk wanda ya bada tashi gudunmawa wajen zubar da ciki ba tare da dalili ba. Haka ma ya kamata a takawa masu kemis birki, domin su ma suna taimakawa. Daga ƙarshe, duk wanda aka tabbatar ta zubda ciki to hukumar ta yanke mata hukunci da Allah ya ce. Sako daga Muhammad Hassan Murtala Pulka, School of Health Technology, Maiduguri.
Matukar ana aikata zinace-zinace a cikin al'umma to dole zubar da ciki ya yawaita. Kasancewar tun harko ba dauki cikin ta hanyar da Allah ya yarda dauke shi ba. Ya kamata masu aikata wannan mummunar dabi'a su ji tsoron Allah su daina tun mutuwa bata cin musu ba. Sako daga Muhammad Salihu Kauran Namoda.
Ana samun yawan zubda ciki ne ta dalilin an dau cikin ne ta mummunar hanya. Da fatan ƴan mata da samari mu ji tsoron Allah. Sako daga Mustafa Megoro Fira da Kwaddi Gusau Jahar Zamfara.
A gaskiya tabarbarewar tarbiyya musamman daga iyaye mata da kuma talauci. Zaka samu uba yana haman neman na tehoni, a maimakon ita uwa ta sanya idanu akan yarinya kawai ita dama ta samu tunda uba baya gida. Yarinya ta hita lokacin da ta ga dama ta dawo lokacin da ta ga dama, ta kawo kuɗi ta bawa uwar. Ita ba za ta yi bincike ba, kawai tana biyan bukatunta. Matasan kuma ga su na rashin kuɗi ya hana su armi, suna zamna sai fasikanci. Idan yarinya ta yi ciki da ita da namijin da ya mata cikin da uwar yarinyar sai su haɗa baki su zubar da cikin gudun kada uban yarinyar ya gane. Allah ya tsare mu ya kawo mana ɗauki akan wannan matsala da ma sauran matsalolin mu amin. Sako daga Dalhatu Abbas.
Aini a ganina abinda yake janyo zubar da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya shine mafi akasarin matan da suke zubar da ciki ba hanyar halal suka same shi ba, ta wata hanya ce ta daban. Shi yasa wannan matsala ta zubar da ciki ta zama ruwan dare a Najeriya. Sako daga Isa Ibrahim Abubakar Alkantara.
Tsadar arme ne yayyawa. Sako daga Ali Khan Aliyu Abubakar.
Dokar ce ba ta aiki akan su masu aikata wannan danyen aikin. Sako daga Lawalli Muhammadu Aliyu Andu.
Gaskiya dai zub da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya. To wannan dai wasu iyayen yarinya ne suke yi don kada a gane wai suna jin kunya. Wasu ko saurayin yake sa su zub da ciki. Addu'ar mu dai Allah ya kawo mana gyara. Sako daga Diamond Indrimbita Joseph.
Me yasa ne Najeriya ce kaɗai ake tambaya a kai bayan ga sauran ƙasashe nan? Sako daga Awwal M. Yusuf.
Zubar da ciki a Najeriya ai ya zama abin salo ga mahi yawancin ‘yan mata da wasu zawarawa, kai wallahi har da wasu matan arme da ke yawon banza da armansu. A yau duk budurwar da bata taɓa yin ciki ta zubar ba, ai ba gidajiya ce ake ɗaukarta. Yarinya 'yar shekara 10 ka ganta ɗauke da ciki. Wanda in ba a yi hankali ba wurin zubar da ciki ta rasa ranta. Mu wannan matsalar mun yi ta'allaka shi ga lalatattun likitocin da ke zubar masu da cikin ne, quick doctors, da masu ba da magungunan gargajiya na zubar da cikin. Wallahi idan har ba wanda zai zubar masu da cikin wannan matsalar za ta ragu. A ƙarshe ba abin da za mu ce illa addu'ar Allah shirya mana zuriyarmu. Ya kuma kawo mana ƙarshen wannan matsalar ta zubar da ciki domin hantsi ne liƙa gidan kowa. Sako daga ƙungiyar a taimaki al'umma Kwantagora.
Hakika ba wani abu bane yake sa yawan zubar da ciki ga mata illa sakaci na wasu iyayen, ta yadda zaka ga yarinya ta isa aure amma sai iyayen su ce sai ta yi makaranta. Alhalin ga manema nan da yawa, wasu kuma yanayin shigar su take sa su yi ta bibiyar ta har su yaudare ta su kai ta subaru. Sako daga Najiya Usman Tifuntuwa.
Iyaye sun yi sakaci da tarbiyyar ‘ya’yansu. Misali a inda nake, ki zo ki ga ƙananan yara mata waɗanda ba su wuce shekara 14 zuwa 20 da ‘yan kai ba, yadda suke iskanci. Kowa ya san wajen da ake kira da Moonshine Hotel. Ku zo ku gane wa idanunku. Sako daga Munir Sardauna Jos.
Ni a ganina, gudun kunya ne ke sanya ‘yan mata zubar da ciki, duk da sun san yin hakan keta doka ne da kuma aikata kisan kai. Ina ga dole hukuma ta shigo da wani tsari na shimfiɗa doka mai tsanani ga duk ‘ya mace da ta yi haka, kana su haɗa kai da likitoci domin shawo kan matsalar. Sako daga Yusuf Fofana ta Dubta Latsa.
Gaskiya a kan wannan maudu'i na yau kun so samun inda yake man ƙaiƙayi. Don ko a kwanan nan mun huskanci irin wannan matsalar a nan inda nake, wanda har yanzu yarinyar da abin da ya faru da ita ba ta samu cikakkiyar lahiya ba, kuma gashi al'umma kowa ya san hakan ta faru. Ba na jin akwai wanda zai arme ta matuƙar dai kamilallen mutum ne. Allah ya kyauta. Sako daga Muhammad Bello Maliku Saifi. gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Wato lambar ita ce 202-205-2655. Amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya.
To Jamila, nake da masu saurare da ma Malam Lawal Abubakar. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina wuni malam?
Lafiya, alau hajiya.
To muna ƙara godiya da ka dai sake karɓar wannan gayyata ta mu, ka zo ka ƙara mana haske da sani game da wannan batu namu na yau na zub da ciki.
To alhamdulillah, nima ina godiya.
Yawwa, muna fatan kuma iyaye duk inda suke maza da mata da yayu, maza da mata, su za su saka kunnuwan basira su saurari bayanin da za mu yi a wannan hili namu yau.
To Allah shi sa hakan, amin.
Yawwa, ka dai ji amsoshin da masu sauraron mu suka bada game da tambayar da muka yi musu cewa me yasa zub da ciki ya zama ruwan dare a Najeriya, ko da yake ba matsala ce ta Najeriya kawai ba, akwai wani wanda yace dan me sai Najeriya, ko ina ne kasashen Afirka, abin da yasa mun zabi dai mu maida hankali ne akan Najeriya. Kuma akwai wannan cibiya ta Gapmaker wadda ita aikinta cibiya ce ta duniya ta bincike akan wannan matsala ta zub da ciki, da ita da Jami'ar Ibadan suka hada gwiwa suka gudanar da wani bincike a faɗin Najeriya. Binciken ya nuna, yawa, ya nuna cewa a kowace shekara a
kowace shekara dai da suka yi a shekarar
2012, yawa, ya nuna cewa an zubda kamar mata miliyan 1.25 ne suka zubda ciki. Amma lallawal ya kaji wannan adai, waɗannan alƙaluma kamar ba haka ba ne.
To alhamdulillahi hajiya da masu sauraron mu, wannan ƙungiya da ta yi wannan bincike ta wallafa wannan bincike a wata mujalla ne, kuma ta yi wannan bincike a shekara ta 2012 kamar yadda kuka bayyana. Binciken da aka yi na ƙarshe an yi shi a 1996 ne, wato shekara wajen 16 kenan da suka wuce. To a wannan lokacin a Najeriya an gano cewa a cikin kashi 23 idan ka tara mata 1,000 za ka tara 3,000 ne waɗanda suka ɗauki ciki, wato 23 ne waɗanda suka ɗauki ciki suke zubar da shi cikin 1,000. To amma a shekara ta 2012 sai aka ga cewa wannan bincike da aka yi, yawan zubar da ciki musamman ma ga mata waɗanda suke tsakanin shekara 15 zuwa 49 ya ƙaru da kashi 10. Wato yanzu haka maganan da ake yi, in an tara mata waɗanda suka ɗauki ciki guda 1,000 a Najeriya, za a tara kashi 33 ne daga cikinsu suke zubar da wannan ciki. To amma kuma bisa ga yanda wannan bincike ya zo, kamar yanda kika yi wannan tambaya, zani ansa wannan tambaya ko ya muka ga wannan abu. To kamin in ba da wannan ansan tambayan, zan ilmantar da mutane cewa wannan bincike fa da aka yi an yi shi ne a faɗin Najeriya gaba ɗaya, wato a sassa guda 6 da muke da su na Najeriya. To kuma cikin matan nan miliyan 1,250 waɗanda suka yi kiyasin sun zubar da cikinsu, a arewa maso yamma, wato inda jihar Kaduna, Kano, Jigawa, Katsina da sauransu suke, an gano cewa a wannan sashe na Najeriya a wannan shekara ta 2012 an yi kiyasin aƙalla mata 360 ne suka zubar da cikinsu, wanda ya fi yawan ko ina a sassan nan guda 6 na Najeriya. Sai in kuma muka diba wani sashe ne kuma ya biyo mu wannan, sai muka ga cewa sashen arewa ne maso gabaci, wato inda jihar Borno take da Yobe, wato inda ƴan Boko Haram suka fi tasiri kenan. To in ka diba waɗannan sassa guda 2 dukansu suna arewacin Najeriya ne. Abin mamaki kuma da muka gani a wannan rahoto shine ya nuna kenan wannan zubar da ciki, in aka kwatanta tsakanin kudancin Najeriya da arewacin Najeriya, yawan matan da ke zubar da ciki sun fi a arewacin Najeriya. To wannan ya zo mana da mamaki domin waɗanda aka yi bincike, an yi bincike ne a asibitoci 772, kuma an yi ma ainihin ƙwararrun ma'aikatan kiwon lafiya 184. To kuma waɗannan mata da aka yi bincike a kansu, akwai musulmai a cikinsu, akwai kuma kiristoci a cikinsu. Saboda haka nan ya nuna kenan zubar da cikin nan ba wai ya tsaya ne ga wani bangare na wani addini ba. Ba ya tsaya ne ga wani bangare na sashen ainihin Najeriya ba kadai. A'a, ya ratsa ko'ina. To kuma a cikin wannan binciken abin tashin hankali, abin da ya tada mana hankali a cikin wannan binciken shi ne, an binciki waɗanda suka zubar da ciki waɗanda suke tsakanin shekara 15 zuwa 19, matasa kenan wanda ake yin wannan shiri domin su. To sai aka gano kashi 40 cikin 100 na cikin waɗannan mata waɗanda suke tsakanin shekara 15 zuwa 19 sun taɓa yin jima'i da maza a cikin shekara guda. Kuma ka ga ya nuna kenan idan ka tara mata ɗan shekara 15 zuwa 19 guda 10, huɗu daga cikinsu sun yi jima'i. To kamar yadda muka sani, ɗaya daga cikin sakamakon yin jima'i shi ne ɗaukan ciki, musamman ma ga wanda macen da ta balaga. To kaga wannan abu babban al'amari ne a ce mata masu ƙarancin shekaru, kuma waɗanda ba su yi aure ba, domin waɗannan mata tsakanin shekara 15 zuwa 19 ba su yi aure ba, kuma gashi suna yin jima'i, kuma sun ɗauki ciki, kuma sun je sun zubar da wannan cikin. Wannan abun tashin hankali ne sosai bisa ga tambayan da kika yi mana.
Tarkashi, to na tabbata kuma masu sauraronmu da ke jin mu yanzu haka kuna da tambayoyi ko kuna da ƙarin bayani, yanzu za mu fara ɗaukan wayoyinku, yanzu za mu buɗe layi ku fara kiranmu. Amma kafin nan, Malam Lawal, to kamar da yawa waɗanda suka amsa tambayoyinmu sun nuna cewa laihin iyaye mata ne, rashin tarbiyya, rashin kai, a ganinka me ke jawo haka?
To alhamdulillah, na ji daɗin wannan tambaya. Amsan dalilan da ke jawo zubar da ciki ya danganta ga ta wani fuska ne ka fuskanci wannan al'amari. Kana iya fuskantar al'amarin nan ta al'adance, ko ta kimiyyance, ko ta addinance, ko kuma ta hukumance. To kaga in aka zo alal misali ta hukumance a Najeriya, kamar yadda kuka bayani a farko cewa babban laifi ne da zai iya sa mutum ya shiga cikin kurkuku idan har aka kama ma'aikacin lafiya da wanda aka zubar ma cikin nan sun zubar da ciki ba tare da dalili ko kwara ba. Saboda haka kaga ya nuna kenan tunda wannan abu yana karuwa, in aka duba abin ta hukumance ya nuna akwai sakaci na hukuma wanda ba ta ɗaukan tsauraran matakai wajen duba wuraren da ake zubar da wannan ciki. To kuma in aka diba ta fannin addini, a addinance ba addinin da ya yarda aka sharai, domin addinin musulunci da na kirista da muke bi, kuma waɗanda aka suka ji suka zubar da wannan ciki aka masu wannan abin, to kaga ya nuna kenan duk da ikirarin da mutanen Najeriya ke yi cewa sun fi masu bin addini ne, wannan sakamako ya nuna mana cewa akwai rauni wajen bin addinan da mutane suke yi, ba su bin addinin su sau da kanku. To idan kuma muka diba ta wajen fannin al'ada, akwai abubuwa da yawa waɗanda muke yi na al'adance waɗanda za su iya jawo sakaci da zai iya jawo a ta ɗaukan ciki har a je ana zubar da shi. Alal misali, kamar yadda waɗanda suka bayani, akwai rashin tarbiyya. Idan mutum bai samu kyakkyawan tarbiyya wajen horar da zuciyar shi wajen kashe sha'awa ta ainihin yin jima'i ba, ko namiji ne ko mace ne ba, to rashin wannan tarbiyyar na iya sa mutum ya faɗa ga halaka. Sai kuma akwai wata tarbiyya da za ta iya haɓaka cuɗanya tsakanin maza da mata. Alal misali, kamar tallace-tallace da ake yi, za ka ga waɗannan yara da muka yi magana a kai 'yan shekara 15 zuwa 19, za ka same su a kan titi mata suna yawo wasu tun sati har zuwa dare. To wannan al'ada tana iya jawo har a jima'i ma a ɗauki ciki. Saboda haka ya danganta, amma a kimiyyance ko kuma a ta fannin kiwon lafiya, dalilan da muke dubawa da ke jawo ake zubar da wannan ciki sun kasu kashi guda biyu. Na farko shi ne ainihin ɗaukan ciki wani al'amari ne wanda yake kaman komi ne na rayuwa. Ciki ana ɗaukan shi ne kuma ana iya tsara lokacin da za a ɗauki wannan ciki. Kuma yawancin cikin da ake ɗauka a je a zubar ana ɗaukan shi ne ba tare da an shirya ba. Saboda waɗanda aka yi ma waɗannan tambayoyin sun ce sun ɗauki wannan ciki ba tare da son ransu ba, ba wai cikin shiri ba ne. To wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ke jawo a ɗauki ciki. Na biyu kuma shi ne idan muka dubi wasu bincike da aka yi, kuma domin waɗanda suka je suka zubar da cikin nan fa akwai matan aure a cikinsu, akwai kuma waɗanda ba matan aure ba. To kajin an yi maganar zina na ɗaya daga cikin dalilai. To waɗanda suke suna da aure fa amma kuma suka ɗauki ciki suka je suka zubar da shi. To dalili na biyu shi ne akwai ainihin dabaru na kimiyya da fasaha da ake amfani da shi wajen yin jinkiri idan mace tana da aure kuma tana son ta samu hutu mai dogon hutu. To akwai ainihin magunguna da ake amfani da su. To bincike ya nuna cewa a arewacin Najeriya kashi uku ne musamman ma a arewa maso gabas a shekara ta 2013 wani nazarin bincike da aka yi kashi uku ne na matan aure suke amfani da waɗannan hanyoyi na ainihin jinkiri wajen ɗaukan haihuwa. In ka diba kuma arewa maso gabas za ka ga kashi hudu ne kawai. Amma in muka je can wajen makwabtan mu kudanci kamar kasashen Yarbawa matan aure kashi 25 ne suke amfani da magunguna domin tsara lokutan da ya kamata su ɗauki ciki kuma su haihu. Kuma a kasashen Yarbawa nan kaga akwai musulmai a ciki kuma akwai kiristoci a ciki. Saboda haka nan magana ne na ilimin kimiyya da sanin ilimi da kuma sanin abin da ya kamata.
Yawa malam Lawal Abubakar ban tarinu washinka ba amma ana ta kira, ga kiran mu daga Yobe. Salamu alaikum.
Salamu alaikum. Salam.
Yawa wake magana daga Yobe.
Muhammad ne katinar gwangi daga nan da maturu babban birnin jihar Yobe.
To malam Muhammad ga munan duk muna jin ka.
Na'am, gaskiya matsalan zubar da ciki abu ne da ya riga ya kamari a wannan ƙeriyar namu. Musamman ma kamar yadda na ji bayani, kamar yadda yankin da na fito na fitinan gaskiya abin ya wuce misali. Sai dai mu roƙi Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Sai dai kuma hakan ba zai yiwu ba sai mun gyara.
Sosai haka ne.
Yanzu nafin yawanci ta ɓangaren mu ne.
Ɓangaren ku ku maza ko kuwa?
Sababin da zai sa su je su aikata aikin aisha kuma wannan ba zai zama to hujja ba domin ai Allah shi ya kawo talauci kuma ya kawo wadata. Sai a sa yara su je talle inda ma ba za a nemi yaro ba ya je duk lokacin da ya ga dama ya koma gida ya je aikata aikin da abin da ya ga dama in dai yana zuwa da kuɗi iyayen mu ba ruwansu. Gaskiya to hakan babban kuskure ne.
To mun gode sosai.
Ina so kuma gwamnati ta ɗauki matakan da za a ladabtar da masu zubar da wannan cikin wato da ya kama da likitoci da kuma sauran masu famasi masu sai da magunguna
da kuma masu yin cikin da masu ba da kuɗin zubar da cikin.
Yawwa, har da su wato abin da yake janyo matsalar mashi ne idan aka yi saɓo sai a kama sai a ce za a hukunta namiji ba za a hukunta mace ba. To ana hukunta matan su ma din hakan zai sa su daina wannan aikin.
To mun gode sosai malam Muhammad.
Ba namiji kaɗai ba ne har da mace aiki.
To sai mun gode sosai malam Muhammad. To malam Lawal, ka ji bayanin malam Muhammad.
Gaskiya na ji bayanin shi kuma ɗaya daga cikin bayanan da ya yi mai ƙarfi shi ne ya kamata a ce a hukumance domin abin da ke jawo mutane suke sakaci suke abin da suka ga dama. Alal misali kaman in aka ɗauki magana kamar sace-sace haka. Idan hukumomin tsaro ba sa ɗaukan mataki shi zai jawo barayi su ta sace-sace. To kaman shi kanshi zubar da cikin da ɗaukan cikin idan an san cewa in an ɗauki ciki aka je ba inda za a je a zubar da shi domin hukuma in ta kama za ta hukunta shi likitan da ya zubar da cikin in ba bi ka'ida ba ne.
Yawa Malam Lawal, ga wani kira mun samu ko daga Daura ko Gombe. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Yawa daga ina ne?
Daga karamar hukumar wasu a jihar Filato.
To yawa, to ina wuni, kana lahiya?
Lafiya. Kalau Halima Jamro, suna na Abdulrahman Amuwase daga anguwan Ɗanburam mazaunin karamar hukumar Wasai da kenan jihar Plateau, ina muku waya kai sai.
To muna sauraron ka, me zaka ce? Amma rediyon ka na kunna Mala Abdulrahman Amwase.
Yawa, masha Allah, ina ma wannan ba ko fata ne kusan muddin abin da ya zayyana hakan ne yake faruwa a duniya. Wato zan so in kira ga ababu wanda yake faruwa ga iyaye maza da kuma mata da kuma yara ma wanda suke tasowa. Mafi akasari har ga Allah wannan al'amari ya baro kan hanyar tarbiya, don shi yasa malaman mu ba sa gargadi, waɗansu kuma suna yi din amma kuma baya shigan kunne a yi amfani da shi. Shi yasa rayuwar mutane daban-daban yana tafiya a tagayyare.
Mun gode sosai Mala
Abdu. Kira da babban murya don Allah da Annabi da masu kuɗin da talakawan a dawo wuri ɗaya yadda za a tafi kai tsaye.
To mun gode sosai Mala
Abdulrahman Amwase Amwase.
To mun gode sosai Mala Abdulrahman. To Mala Lawal Abubakar ka dai ji.
Kware ko ana ji Mala Abdulrahman abin da yace wani dan karan haske Hajiya Halima da zan yi ma masu sauraron mu shine wasu na maganan cewa talauci na jawowa. To ina so in nuna mu mutane cewa wani bincike da aka yi a shekara ta 2015 wato shekaru 10 da ya wuce ya nuna cewa zubar da ciki ma yana ƙara talauta al'umma. Domin idan mace ta dauki ciki an yi kiyasi nawa ne za a kashe wajen kula da wannan matan in an zubar mata da ciki a asibiti. Sai aka gano duk mace guda ɗaya za a kashe akalla naira 26,000. To in aka kiyasi da mutanen da yawan mutane a wannan shekaran, sai aka ga cewa ana hasara akalla naira biliyan, ba hon miliyan ba, biliyan 3.
Kenan wato bari mu musu gwari-gwari, wato naira miliyan 300,000 har da miliyan 300,000 akai.
Bari naira miliyan 300,000 da miliyan 800,000
a kowace shekara
saboda zubar da ciki da ake yi. Kuma wannan hasaran tana zuwa ne an gano cewa kashi 70 waɗanda suka je a zubar masu da cikin nan suke kashe wannan kuɗin, ba wai gwamnati ke kashewa ba, saboda a ɓoye ne suke yin wannan abin a cikin sirri. Kaga zai ƙara talautar da su kenan.
Sosai. Yawwa Malam Lawal Abubakar, muna godiya sosai da waɗannan bayanai. Na tabbata masu saurare sun gamsu sun fahimta. Jamila
gaskiya.
Yawwa
ani yanzu duk jikina ya yi sanyi.
Muna godiya sosai Malam Abubakar, Allah uban Malam Lawal Abubakar, Allah ya ƙara hikima da basira. Mun gode sosai, sai mun sake tuntuɓa ka. Mun gode ƙwarai da gaske.
To alhamdulillah Hajiya Halimi.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.
Jamila, kin san mun samu ɗimbin kira ko?
Sosai.
Amma kuma suna tsinkewa, an muka ɗauka sai a ce layin ya tsinke.
Gaskiya.
An kira an haɗa da mu kan mu ɗauka sai a ce layin ya tsinke.
Ƙwarai da gaskiya, kamata wata ranar dai mu samu buɗe layi kawai domin masu sauraro.
Sosai, saboda na tabbata duk wanda ya kira yana da bayanin da zai, yana da wani abin da in ya faɗi zai za a ƙaru da shi.
Gaskiya.
Kuma kin ji yawanci sun yi ta kira hukuma, hukuma, hukuma.
Gaskiya.
Dole ya kamata hukuma ta ɗauki mataki. Kuma kamar yadda muke cewa shirin yau da gobe dai shiri ne na cewa ku gyara kayanku, kuma gyara kayanka ba zai taɓa zama sauƙi mu raba ba.
Gaskiya.
Mun saurari iyakacin shirin namu kenan, sai gobe haka da izinin Allah, yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Mr. Daniel Brown da Mr. Scape da suka taimaka mana da shirin, ni ce Halima Jumro ke sallama da ku, sai gobe haka da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.